رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من أن ندي غبا دبياني دمكي غبا تروى دنغني غا درجة دا مرتبة دا غراباسة دا رومو da waɗanda suka kuduri niyyar zuwa aikin haji ko suka je suka aikata aikin haji ko umara suke samu. Muna nan akan darajojin garin Makka da abubuwan da ake samu na alkhairi. Ga abin da yake gaba shine a tawafin ban kwana. A cikin abubuwa da suke da daraja ko ake samun lada a waɗannan gurare da muka yi bayani guda goma waɗanda suke da daraja a mun ce Ka'aba ita ce ta farko wanda za mu yi bayanin tarihinta da yadda aka gina ta da yadda aka sabunta gina ta har zuwa wannan lokaci insha Allah ta'ala. Sannan abu na biyu shine Al-Hajar Al-Aswad, wanda mun yi bayani a baya cewa dutse ne wanda asalinsa daga gidan aljanna aka dauko shi, kuma mun ce fariƙal ne kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi, amma sabubbukan ɗan adam ne ya bakanta shi ya koma baki, shi yasa ake kira shi Al-Hajar Al-Aswad. Kuma yana cikin dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi masa ido, a yi masa harshe, zai ba da shaida ga duk wanda ya sumbace shi a gaban Allah ranar alkiyama. Sannan mun san cewa sunnar da ake yi game da shi abubuwa ne guda hudu zuwa biyar. In an samu dama a yi sujjada a kansa, ko kuma a sumbace shi da baki, ko a taba shi da hannu a sumbace hannun ko sanda, ko kuma a nuna shi da hannu idan akwai cinkoso ko akwai gosulo a gurin, sai mutum ya yi kabbara ya wuce. To wannan shine abu na biyu. Abu na uku shine Al-Haqim. Al-Haqim shine yan wannan katanga da ke jikin Ka'aba, wanda mun san kamar da tarihi ya nuna ita wannan katanga ita ma asalinta cikin Ka'aba ne. Lokacin da Ka'aba ta rushe ko ta samu matsala akai ruwa kuma akai gobara, sai ya zama jiginin ta yayi rauni. Da aka Qurayshawa suka zo suka yi mitin akan cewa ya kamata a sabunta ginin Ka'aba. Amma sai tsoro ya kama su da kuma kwarjini. Na farko suna ga wannan daki mai daraja bai kamata a ce a rushe shi ba. Na biyu suna jin tsoron kada su zo rushe shi irin abin da ya samu Abrahata, wanda ya zo musamman domin ya rushe Ka'aba, irin abin da ya same shi na Allah ya ga mana Al-Qur'ani, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. To wannan kissa da ta faru na halakar da wannan sarki ko wannan hakimi ko wannan gwamna da yazo da bataliya na ya rushe Ka'aba, Allah ya halaka shi da shi da mutanansa. To wannan abin da yake ba su tsoro kada su ma su zo rushe Ka'aba irin wannan ya faru gare su. Al-Walid ibn al-Mughira ya gaya musu a wajen wannan mitin cewa mu ba mun zo bane domin mu rushe Ka'aba, mun zo ne mu domin mu gyara shi. Wancan ya zo barna ne, shi yasa Allah ya halaka shi. Mu kuma mun zo ne mu gyara, dan haka muna fata mu Allah ba zai halaka mu yadda ya halaka wancan mutum ba. Dan haka sai ya shige gaba ya je ya ci gaba da saran Ka'aba. Jama'a suna kallon sa, yace ku bari, idan kun ga wani abu bai same ni ba, to Allah ya yarda da wannan aikin da zamu sai mu ci, sai ku zo ku tsaya makamin mu ci gaba. Idan kuma kun gana halaka, to kenan Allah zai karbi wannan jaran da zamu ba. Dan haka shi kadai ya dauki diga ya doshi Ka'aba, jama'a suna nesa suna kallo shi. Yaje ya kama saranta da diga, haka gaba abin da ya same shi. Wasu ma sun ce sai da aka yi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, aka ga cewa babu wani abu da ya faru. To sai aka yarda wannan ba barna bace, Allah ba zai halaka masu irin wannan aikin ba. Haka aka zo aka taimaka masa, aka yi wannan aiki, kuma aka yi launching, aka tara kuɗi. Sai dai a wajen sanarwa an ce kowa ya kawo kuɗin da ya tabbatar na halal ne, banda kuɗin riba, banda kuɗin sata, banda na karuwanci, banda na bokanci, banda na kwace, banda na sane, banda na fashi. Duk wani kuɗi da mutum ya tabbatar ba halali bane, to kada ya kawo. To a lokacin halal din kaɗan ce, dan haka kuɗin da aka tara bai isa a yi aikin gaba ɗaya ba. Saboda haka sai aka ɗebi iya wannan gurin, aka yi wannan ginin, aka bar wannan a waje, wataƙila da nufin gaban an samu dama a iya shigar da shi cikin Ka'aba. Shi yasa ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin na Aisha yake ce mata, in banda mutanen ki sababbin shigowa musulunci ne, wato ma'ana ba su daɗe da barin kafirci ba, har yanzu da ɗan ragowar abubuwa a jikinsu, da na rushe Ka'aba na sabunta gininta akan